Assalamu alaikum. Masu raro barkanmu da dawowa shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukatun waɗanda aka zalunta. Yaƙin jikin hanci gano gadon marayu haƙoƙin ma'aikata da bankato zamba cikin aminci da sauransu. A yau za mu duba batun rikici kan mallakar gona da aka shafa fiye da shekaru 20 ana shari'a a wani yanki na jihar Borno. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gunar. Shirin ya shiga ƙauyen Fandunkude da ke yankin Tal a ƙaramar hukumar Billir a jihar Gombe, inda ta ƙaddama kan wata babbar gona ta sa shigar da ƙara kama daga ofishin 'yan sanda, kotun majistire da babbar kotun jihar, kotun ɗaukar ƙara har yanzu da aka ɗaukar ƙara zuwa kotun koli. Shari'a ta fi shekaru 20 ana yi. Bangarorin biyu da ke takaddama da juna kan gonar sun tsaya kai da fata cewa kowa na da gaskiya kuma suna da shaidun mallakar gonar. Samuel Hamad Tugga na ɗaya daga bangaren da ke cewa gonar ta ce tun kakanni, kuma waɗanda suke shari'a da su sun hana su sakat, har ma sun ɗau makamai da zuma zubar da jininsu matakar suka shiga gonar.
To, ni sunana Samuel Hamad Tugga, ni kuma da ne ga wanda yake da tare da gonar nan mai suna Hamma Tugga, shi ma ga daya daga kakanninsa da babarsa. To,
na gona da yi namu ne. Na farko Samuel, yi mana bayanin a ina gonar nan take kuma me ya faru.
Gona tana Gombe ne, a Gombe, a Billir local government, Billir local government din ma a yankin Tal. A yankin Tal din kuma yana kauyen Tal ne, mai suna Fandunkude sunan kauyen.
Ya girman wannan gona ta kuɗa ce ne?
Ta kai ɗauka 20-25 girman gona.
Wato, ka dada wajen 25 kenan. Hantsin shanu 25 haka.
25, bin da nake so a sani, gonan nan tamu ce. Mun yi shekara ya kai 20-30 ana shari'a kan gonan nan. Kuma a kowane mataki na shari'a da ake bi, mu ne muke cin nasara a kan shari'a. Mataki na farko dai an sha gonan nan, noman gargajiya da shara na gargajiya an sha gonan nan. Abinda ake nufi da shan gonan shine akwai shari'a da za a ake yin shi a gargajiya, za a ibi kasa da wannan bangaren da wannan kasan, kasan cikin gonan da ta fi sakin cikin gonan ne, a je a ibi kasa a baku ku sha, a dama shi da ruwa sai a baku ku sha, wanda gonan ba nashi ba mutuwa zai yi.
To, saboda haka
da kin sha gonan kuma ba wanda ya mutu da cikin su.
Eh, amma ku waɗanda suka taɓa mutuwa kenan.
To da can baya baran san ko akwai wanda su, amma su baban mu ne da suka sha ba su mutu ba.
Me ya faru ne? Wasu ne suka zo suka ce suna gonar ta su ce ko ya aka suka fara rikicin nan da har kuka je kotu.
Wato, akwai wani dottijo a garin Fandunkude shi ne yake haddasa rikicin. Abin da yake faruwa shi ne wasu ne masu suna Ahmadu Sabo, su ne suke zuwa mana cikin gonan suke cewa gonan nasu ne, su suka kai karar mu kotu. Ya kai so uku kenan suke kai karar mu kotu. Idan suka kai karar mu kotu kuma duk mu ne muke cin nasara a kan shari'a.
Menene alakar ku da su waɗannan mutanen da kuke shari'a da su?
Alakar mu da su shine a history da aka bani cewa babansu ya girma ne a cikin gidan su babana. Da lokacin zaman da akwai kakar mu mace ce, to su shi Ahmadu Sabon ya girma ne a cikin gidan su babana. Da ya girma a cikin gidan su babana a lokacin shi ne ya dan manyanta, to shi ne sai aka bar mishi su gonake, su akwai su shi yake kula da su da shanayen cikin gidan, saboda da in kakan yana dan abuwa ne, to shi yake kula da wayannan abubuwan. Iyayen mu kuma kanana ne su, to shi ne da aka bar mishi wannan abun, kasan da akwai zamantakewa mai kyau. Da aka bar mishi wayannan abubuwan sai maganan gona ya zo, sai kan ya rasu. Sai ya gaya wa yaran shi akan wannan gona fa nashi ne. To, babana kuma baban shi ya gaya mishi akan gonan shi wuri kaza ne. Ya nuna mishi gonan kan yana da gona a Fandunkude. To, shi babanmu da kakanmu kenan da ya zo da suwa sai ya gaya wa ɗanshi babanmu kenan cewa ga gonan shi a wuri kaza, ya je taka mishi gonan duka. To, su yaran Ahmadu Sabo wanda muke shari'a da su yanzu, da suka taso sai suka shigar da karan babanmu kotu cewa ai gonan su ne. Sai aka so mu yi shara,
to kowane matakin shari'a duk da aka yi dai shi baban mu sai shi yake cin nasara akan shari'a to shine abin da yake faruwa idan muka yi shari'a da su sai su dawo su yi ta neman rikici da mu akan gonan kowane shari'an idan aka ba mu sai su zo su yi ta kokkona mana amfani akan gonan su yi ta barazana da rayuwar mu
wato duk da ana tafiya kotu kuna ci gaba da noma gonan kenan
eh mu muke noma gonan tun da muka shawo shari'a har zuwa yau mu muke noma gonan
zuwa ina da ina kotu kamar guda nawa kuka je zuwa yanzu a kan wannan gonan
mun je kotu ya kai na hudu kenan yanzu muke muna na biyar ma ne muna kotu na biyar ne don an yi shi a upper area court
a Billiri
daga area court zuwa upper area court daga upper area court sai aka je high court na Gombe kenan duka mu muke cin nasara kan shari'a sannan yanzu da aka gama a high court sai suka sake yin appeal zuwa a court of appeal to daga court of appeal ne aka ce shari'a da kotun kasa ta yi da high court ta yi ba daidai ba sai mu muka ɗaukaka kara yanzu zuwa supreme court
oh abun ya iso har nan Abuja kenan ko yanzu kuna nan a supreme court a Abuja
muna supreme court a Abuja
a ɗaya ɓangaren kuma kamar yadda aka ji Samuel ya ambaci Abu Ahmad Sabo a matsayin wanda ke jagorantar ɓangaren da ake zargi ya musanta wannan ikirari na Samuel a wannan tattaunawar da shirin ya yi da shi
to yanzu akan sanin wannan gonar shi ne mun je a farko an ba mu gonar da a court to da aka ba mu gonar a high court alkali ya ta after 2 months sai suka dawo da wani kuma suka ce wancan abin nan ba mai kyau ba muka yi an taba bada court order guda biyu ne muka je gonar da su suka invading gonar da rikici da dai sai anybody there that go to do it all my ada surwa ta yanda at the end sai ruwan ma suke kasa shi to mun kara gaba muka ce su kira to su kira ko su amma na kuma da gonar gaba daya to ko su sani hada shi ma suna kan intimidate namu to ni dai so ne je su kai wa kuma rain to ba fika sorry ko to an ta ba mu wannan mallaka gaba daya eh to ce ko to ba su fitar da kai mana gonar idan mun kuma da gonar kai shi amfani su za su yi ne suka ci da lafiya din shi kenan ba sai kuma jishe suka fara shigan gonan kuma ba kuma ga mun da mallaka daga court of appeal sai mun magana zuwa supreme court to mu kuma kace muna da mallaka hannun mu abinda muke da su yanzu kenan kenan gonan kam an mallakar mana to ba mu san me suke nema ba suna yin tunjiri namu job as well job fisher suna ka differences sun ka mutane kusan mutane 3 times suna invading zuwa gonan fannin gudun different people kuma da weapons yan kawai da can testify in kawai ne ma suka kori mutane
abinda suka faɗa min cewa wannan case yana supreme court a halin yanzu haka ne
eh
to tun da yana supreme court yanzu kuma kuna nan kun dage cewa kotu ta take mallaka muku gonan ki ne
sun suka ka supreme court ai
yawa yi kun su ne suka yi appeal zuwa supreme court
muna da mallaka na court of appeal
to na gane yanzu ana jiran a gama hukunci a supreme court kenan abuwa mudu a matsayinka na pasto abinda suka faɗa su ne ku ne kuke ɗaukan makamai kuna neman ku kashe su a gonan ba su bane a tsakaninka da Allah ya gaskiyar maganan take waye yake wa wani dan uwansa barazana
gaskiya yayi yadda kuke faɗa kan nan da Allah na ji mu ko ba gaskiya ba ba mu ɗaukan makamai ku fara da mutanen ba su ko suna zuwa suna intimidate mu mu kuma muna abin that is the truth
to a sakice abu amadu faɗa mana menene hujjar ku ko hujjar ka ta mallakar cewa gonan nan ta ku ce ba ta su Samuel Bilal ba
to gonan nan dai ba nasu ba saboda gonan nan gara ne a gun iyayen mu kakannin mu kuma muna da all witnesses all round witnesses guda hudu gaba daya
a sauraro a nan shirin zai ja aya kamar yadda aka ji wannan takaddama ta dade ana yi yanzu ta kai ga kotun koyi a saboda haka za mu jira domin dawowa tare da bayyana muku bangaren da ke nasara sai a biyo mako mai zuwa don jin wani sabon shirin. Yanzu Amadu Nasiru da Mary Kaya daga nan birnin Washington DC. Mr. Phil Hashim Gumel ke cewa muka sace lafiya.